Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da wannan hantsin ranar yau Alhamis 26 ga watan Satumba shekarar 2019 akan mitoci 17.25.49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da Lol FM da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za iya samun mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake dawo muku da wani sabon shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji wata hira da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwariyayi da tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, inda yayi karin haske akan wasu rukunin daliban jihar Kano fiye da 200 da suka tashi zuwa kasar India domin karo karatun digiri na biyu. Bayan haka Sule Mumuni Barma zai shigo da shirin na kasa. Daga nan kuma Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridin Ghana. Sannan kuma sai sakonnin da kuke bar mana akan na'urar tarho. Amma duk kafin nan sai a yara zama domin jin labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Wani takaitaccen bayanin tattaunawar da aka yi ta wayar tarho tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nuna shugaba Trump ya buƙaci a sa jami'an ƙasar Ukraine su yi bincike kan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. Yan jam'iyyar Democrat sun ce wannan takaitaccen bayanin da Fadar White House ta fitar ya tabbatar da zaton da dama ake yi cewa shugaba Trump na gudanar da harkokin wajen Amurka ta yadda zai amfana a siyasance. To sai dai shugaba Trump ya yi shakulatin bangarorin duk wani zargi na cewa akwai wani abun da ya furta a wannan tattaunawar da bai dace ba. Haka zalika wasu yan jam'iyyar Democrat da kokowar Republican da dama sun kare shugaba Trump jiya Laraba da cewa bayanin bai nuna cewa an aikata wani laifi ba. Da yake magana da manema labarai bayan ganawar da shugaban na Amurka ya da shugaban Ukraine, ya jaddada cewa ba a yi ba ni gishiri in ba kaman da ba a yayin tattaunawar su din da na ranar 25 ga watan Yuni da shugaba Zelensky, ma'ana bai yi wani alkawari ga Ukraine ba a matsayin ladar taimaka masa da za su yi kan batun Biden. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya gaya wa shugabannin kasashen duniya jiya Laraba cewa kasar Iran ba fa za ta yi zaman tattaunawa da Amurka ba, muddin takunkumin da aka kakaba ma ita Iran din na aiki. An taɓa yin zaman tattaunawa da mu alhalin takunkumin na aiki a kanmu, ba za mu sake yadda a yi haka ba. A tsaye da takunkumin sannan a koma kan alkawaran da aka yi a baya, wataƙila a iya sake buɗe babin tattaunawar. Abinda Rouhani ya gaya babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya kenan. Amurka ta kakaba takunkumi kan wasu muhimman bangarori na sashen man kasar Iran bayan janyewar da Amurka din ta yi bara daga yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2015 wadda ta tanaji takaita shirin nukiliyar Iran. Gwamnatin Trump ta ce yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Iran da manyan kasashen duniya ba ta yi tasiri ba sosai wajen hana Iran ci gaba da shirinta na makaman nukiliya da kuma yin wasu aika-aika. To karfa a sha'afa adashin labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin jirgin sama da aka kai jiya Laraba kan mayakan ISIS a kasar Libya ya halaka mayakan na ISIS aƙalla 11 a cewar rundunar sojin Amurka. Bataliyar sojin Amurka da ke yaƙi a Afirka, wato AFRICOM a taƙaice, ta ce harin jirgin saman wanda aka kai a garin Murzuk na kudu maso yammacin Libya na haɗin gwiwa ne da sojojin gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya. An kai harin jirgin saman ne da zummar kau da 'yan ta'addan ISIS a kuma hana su kai hare-hare kan mutanen ƙasar Libya, a cewar William Gale, daraktan gudanarwa na bataliyar ta AFRICOM. Yan takara sun kammala yakin neman zaben su jiya Laraba a ƙasar Afghanistan bayan da suka kwashe kwanaki 60 suna yi kwanaki biyu gabanin zaben shugaban ƙasar da za a yi ranar Asabar kamar yadda doka ta tanada. Masu kalubalantar shugaba Ashraf Ghani, wanda ke neman wa'adi na biyu, na zarginsa da amfani da dukiyar ƙasar a tsawon lokacin da yayi yana gudanar da yakin neman zaben sa. Abdullah, ɗaya daga cikin 'yan takara da ke kan gaba, wanda kuma ya kasance cikin gwamnatin da aka yi rabon iko cikin ta da Gani da tsawon shekaru 5 da suka gabata, ya ce Gani ya wato sha amfani da dukiyar gwamnati yana amfanar kansa a siyasance.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Talata da ta gabata ne, wasu rukunin ɗalibai a jihar Kano su fiye da 200 suka tashi zuwa ƙasar Indiya domin karatun digiri na biyu a jami'o'in ƙasar, kuma a fanni daban-daban. Gidauniyar Kwankwasiya ita ce dai ta ɗauki nauyin waɗannan ɗalibai bayan gangamin ƙaddamar da neman tallafawa asusun gidauniyar a kwanakin baya. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntuɓi tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, wanda shine jagoran ƙungiyar Kwankwasiya, inda ya yi ƙarin haske dangane da wannan yunƙuri.
Halin da muka samu kanmu a wannan ƙasa, musamman a wannan jiha tamu ta Kano, to sai muka ga cewar a irin wannan yanayi bai kamata mu makale hannunmu ko mu tafi mu buya a ƙarƙashin gado mu rafke yau ba daɗi, kuma wannan ta jawo gobe ta kasance babu daɗi ba. Shi sa muka haɗu a wannan jiha, muka yi shawarwari da mutane waɗanda suke abokai ƴan uwa cewar me mafita. To mafitar abubuwa ne masu yawan gaske. Ka iya cewa primary akwai matsaloli, secondary akwai matsaloli, makarantun gaba da primary secondary akwai matsaloli da sauransu. To duk wannan kace zaki wannan lissafi, kaga ƙarshen ta ba wani abin da zaka iya. Saboda haka sai muka ce to kowa ma ya je ya danki abin da zai iya yi ya je ya yi. To mu sai muka ga abin da ya dace shine mu duba a sama, mu duba mutane matasa waɗanda suke sun nuna cewar jarumai ne su akan harkar ilimi. To mu ɗauke su mu ga yadda za mu tura su ƙasashen waje inda za su sadu da mutane mabambanta, masu kala daban da su, masu yare daban, masu addini daban, masu al'adu daban. Su mutane ɗaruruka suka nema, a ƙarshe dai muka tace mutum 370. A ƙarshe dai dukkanin wannan abubuwa muka tantance muka dawo mutum 242.
To ya salasi wannan za a iya cewa shine kamar rukunin farko kenan, idan na fahimce ka. Za ku ci gaba ne ko kuma sai abin da aka ga wannan ya haifar sun kammala sun dawo ko kuma sun ci gaba da wasu hidindimu a can?
To ai duk wani mutumin kirki wanda yake yin abu na alheri ai so yake ya ci gaba da wannan aiki. Burinmu shine mu ci gaba da yin wannan aiki, kuma yanzu mun ɗebi 'yan Kano kamar sample, kamar gwaji, mu ga yanda nasararsa za ta fito. Kuma daga nan muka ga da hali burinmu shine mu buɗa ko da arewa maso yamma ne, mu sake ɗebo matasa irinsu mu sake turawa. Kaga nan a Kano mun samu haɗin kan mutane, mutane da yawa sun ba da kuɗi, sun sai wanda ma suke ba su da hali mai yawa sun sai kati, waɗansu sun kawo mana kashi, wasu sun kai banki, waɗansu sun tura ta waya zuwa cikin account na ita foundation.
Waɗannan ɗalibai wajen mutum 200 da ɗoriya da ka ambata, tun da ka fara bayanin nan zance ne duka na kuɗi daga lokacin cantancewa da gano makarantun da zancen visa da tikiti da sauransu. nawa Kwankwasiya Foundation ta kashe wajen daukar nauyin waɗannan ɗalibai da za su yi wannan karatu wa la'alla na shekara ɗaya ne ko biyu?
To gaskiya kuɗaɗen da yawa, kuma wannan dukkanin abin da muka kashe za mu ci gaba da kashewa domin dukkanin abin da ya kamata da mu biya musu a halin yanzu an biya. Abin da ya rage shine kuɗaɗe za mu ga dan basu dan allowance na sayan dan sabulun wanka da abubuwan da baya cikin abubuwan da muka biya, shine yanzu abin da ya rage. Kuma kamar yadda nace, har yanzu asusuna nan a bude. Muna kira ga dukkanin mutane na kwarai wanda suke son kasan nan ta zauna lafiya, a samu ci gaba, a samu rayuwa mai kyau musamman a nan gaba. To yau shine ranar gina gobe, ba sai gobe ta zo ba mu kama kama kame. Kullum muna gaya wa shugabannin jami'o'i da ma'aikata ta ilimi, ayi kokari a shigo da ilimi wanda yake wato mai saiti, wanda yaro in ya gama makaranta ba zai tafi ina ya neman aiki akan titi kamar inda muke gani a halin yanzu ba, ko kuma yaro ya gama makaranta ya kasance ko a gidansu ana da kamfani ba za a iya ɗauka su aiki ba. To duk irin waɗannan abubuwa muke son a gyara su.
Wannan za a iya cewa kamar Kwankwasiya Foundation ta zo da wani yunkuri ne kamar na ansa kiran gwamnatoci da kukan yi, kuna cewa ya kamata ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane su dinga tallafawa sha'anin ilimi saboda faɗinsa?
Eh, mun ansa kira na gwamnatoci, amma gwamnatocin kirki waɗanda suka yadda da wannan ɗin su suke yi. In ka yadda da cewar ilimi abu ne muhimmi kuma kana yi, to kaga wannan in ka ce jama'a ma su shigo su yi, kaga wannan ba laifi ba ne. A nan nake son in kira dukkanin gwamnatoci na Najeriya, tun daga ƙananan hukumomi har na jihohi har na tarayya, da su ba harkar ilimi ƙarfi. Kuma gaskiya kuɗaɗen da ake biya a makarantu na gwamnatoci sun yi yawa, babu kuɗi a hannun mutane. Yanzu misali, yau shekara kusan uku kenan aka sami yara wato 89 a local government dina Madobi local government, an tuttura su federal government colleges ko unity schools yanzu ake cewa da su. Muka je muka ba su taimako, ina jin na wajen naira 90,000. Tunda san in gaya maka cewar a halin yanzu yaran nan daga 89 sun dawo sai 9, saboda duk taimakon da muke bayarwa din nan dan abinda iyayen za su cika ba su iya ba. Yanzu bana na mutum 9 na ba taimako, duk raguwa sun janye sun ce ba za su iya ba. To tun daga babu kudin a hannunsu, wannan cikon da za su cika su ba su biya makaranta.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa.
To madalla, a gaishe da Mahmud Ibrahim Kwari, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar.
Ilimi gwadaban dorewa, mu nemi ilimi alfarin kowa.
Masu sauraro, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu agogonmu ya ce ƙarfe 3:13 na dare a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa da ku a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke mai da hankali akan harkokin da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. To yau muke ban kwana da bakin shirin Nakasa, Comrade Ibrahim Alasan da Aliyu Muhammad Tukur, usoshi a kungiyar Nakasassu daga jihar Adamawa, waɗanda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdul Aziz ya tantauna da su akan halin da masu bukata ta musamman ke ciki a Najeriya. Illolin da ke tattare da sana'ar bara da kuma irin kaskancin da ke tattare da wannan mummunar ɗabi'a mai nasaba da mutuwar zuciya na daga cikin batutuwan da suka mamaye ƙarashin wannan tantaunawa. To amma za mu fara ne da jin gurin da ɗaya daga cikin bakin shirin ya sa gaba game da gidan rediyon yanar gizon da ya kafa a matsayin wata gudunmuwa don ci gaban al'ummomin yankin arewa maso gabashin Najeriya.
Wani lokacin da ka soma nan kawo yanzu ka samu tallafi gwamnati ta taimaka maka ko wasu masu hannu da shuni irin manyan kamfanin da ake da su a Najeriya sai kai tunda wannan bawan Allah ya soma kuma gashi yana da bukata na musamman ya kamata mu haɗa hannu domin mu tallafa ko kuma ku samu gudunmuwa daga gwamnatoci.
Eto kawai yanzu dai babu gwamnati ko kuma wasu masu hannu da shuni da suka ko kamfani ko kungiya da suka tallafa ma wannan duk da cewa wannan za a iya cewa shine farko a arewa maso gabashin Najeriya watakila basu san da shi sosai ba amma kawai yanzu dai ko a yan kwanakin nan ɗaya daga cikin yan jaridu da ya ziyarci wannan kafa da ya rubutu mun dan samu comment wato mai da martani dangane da fatan alkhairi matuka fiye da mayo lokacin da muka bude domin wasu irin manyan mutane da suka yi ta kira mu wadda dama basu san da shi ba yanzu sun kira mu suna ta tambayar mu ta ina ake kama kuma wasu shirye-shirye muke yi wannan shine zamu iya cewa guduma wadda muka fara samu ta hanyar a ƙara yada mu da kuma yanzu maganan nan da muke yi da kai watakila wani dama bai taba sanin Binkola online radio ba yanzu ya ji ta a kafar yada labarai na ketare kaga kamar wanda ya bude littafi mai tsarki ne karanta haka zai ji to kuma haka abun yake in Allah yadda muna tunani dai da idan Allah watakila idan da rabon zamu amfana akai kungiyoyi masu zaman kansu da ma gwamnati za su tallafa mana koda da yake gwamnatin jihar Adamawa ta yi yunkurin daukan wani nauyin shiri amma har izuwa yanzu dai abun dai bai kammala ba tukunna.
Aliyu na san duk lokacin da zaka yi wannan aiki dole sai ka samu abin da ke kira kwarewa duk da cewa yanzu ka soma kuma kana bukatar shawari da kuma horo da sansu kuma kwanaki na ji labarin kan cewa akwai bita da kuma irin ziyarta da wasu tsoffin yan jarida a jigagai suka yi ko za ka iya tuna irin wanda suka kawo muku ziyara domin a ga irin kokarin da kuke.
A nan dai wanda suka kawo mana ziyara a cikin manyan yan jaridu akwai Dr. Abdullahi Tasiu Abubakar na BBC London yana ɗaya daga cikin waɗanda ma suka ba mu bita na
sanin makaman aiki
tare da Ibrahim Hassan na DW. Da kuma zan ce har da kai ma Ibrahim Abdulaziz kana ɗaya daga cikin wanda ke shawartar mu a wannan kafa a koda yaushe wajen sauraron mu da kuma gyara mana ayyukan mu domin koda live program muke yi kana iya kira mu kai tsaye mu gyara nan mu aje akwai kuwa tsohon editor na jaridar leadership wato Ismaila Muhammad ya ziyarci wannan kafa ya yi mana fatan alkhairi ya mana gyare-gyare mun amfana da ilimin sa akwai shi Yakubu Muhammad shi ma wanda shine editor na kamfanin dillancin labarai na nan a jihar Adamawa da kuma jami'an tsaro jami'in da ke hulɗa da rundunar yan sanda a jihar Adamawa DSP Suleiman Yahayan Guroje ya ziyarci wannan kafa
amma batun da ake shine ne na kan cewa dole sai an samu tallafi kun taba rubuta wa su hukumomi gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu
eto ba mu rubuta ba amma wanda muka rubuta wa gwamnati wadda director mai magana da kuma sadarwa na gwamnatin jihar Adamawa Mr. Solomon Kumanga mun kai mishi wannan abu ya zo har nan ko mun yi shirin sa'a ɗaya da shi musamman ma kan shirye-shiryen gwamnati da kuma cika ta shekara 100 kwana 100 muna kan rubutawa da idan Allah za mu rubuta wasu kamfanoni ko kuma kungiyoyi domin su ga watakila ko akwai shirin da za su dauki nauyin su domin wayar da kan al'umma ko kuma su tallafa mana ta yadda mu ma da yake a nan wannan kafa muna da mutane ma'aikata da suke koyan aiki muke aiki da su sun fi 50 a wannan kafa kowa da shirin da yake yi maza da mata musulmai da kristoci a wannan wuri muna da shirye-shirye na kristanci a schedule namu ranar Lahadi akwai su akwai na addinin musulunci ranar Juma'a a schedule namu akwai su na rana kuma haka daban-daban mun yi su mun yi ne kowa da kowa duk wanda yake son koyan aikin jarida kuma yake aikin jarida mu zo mu ƙara hada ƙarfi da ƙarfe mu bunƙasa kuma muna kwaikwayo ne na kafafen yaɗa labarai na waje.
To muna gode. Bari in koma ga Alhassan ga manjerin kokai da wasu ke So tari a matsayinka duk da cewa ba gani kake ba makaho kake wani ce wai makaho shine dan gidan gurgu gurgu kuma yace a wani tsakanin ku ne ko
wai idan kaga makaho zai je wani wuri sai ya nemi gurgu yana tura gurgu a keke gurgu na nuna mishi hanya
to a sai sune iya gidan ku ko
a ai duk wanda ka tura shi ma'ana dan gidan kai a don bayan da zaka yi ka tura mai gidan
to yau yanzu kaman ya kuke ji idan yadda ake muku kyama ko kuma yadda wasu na ganin kan in ka bi ta barawo a bi ta mabisawo yadda wani idan ya samu matsala na bai ta kara karya ba sai ga ya koma zuciya ta mace
eh to gaskiya
ana bara a bakin hanya ana zagin ku ana cewa a kore su a debe su a sa su a mota kaman juji da sansu ya kake ji
gaskiya farko bana jin dadin haka amma in na zauna ne nazari akai sai in koma ina tunani shin iyayen wannan kan da suka haife shi da larura sun dauka rayuwar shi ya kare ko kuma asali wani laifi yayin ubangiji Allah ya halitta shi haka farko iyaye nake ba wa laifi domin su ya kamata su dau mataki na farko wajen inganta rayuwar amana da ubangiji ya ba su domin idan sun inganta rayuwar wannan dan idan sun gagara idan shugabannin addini sun shigo ciki dole ne iyayen za su bi maganar shugabannin addini amma sai kaga da iyayen da shugabannin addini kai da sarakunan har a zo ga gwamnati sai ga an yi watsi da al'umma ba wani tanadi da aka yi wurin kyautata rayuwar mutane sai kaga an bar mutum daga ya fita ya samu 5-10 har wasu iyayen sai su mai da shi kaman ya zama musu jari idan sun haife shi gurgu ko makaho ko kurma sai a dan dau wani roba a bashi in ya je ya dan dawo da kudi ya dawo shine kudin cefinin gidan a ranar zai ga nauyin gida ma ya dawo kanshi zai tashi zuciya a mace bai san addini ba bai san ilimin zamani ba ga baki daya sai a zo a zauna rayuwar ba yanda yake kawai
idan kana tafiya ne idan wani ya ce maka kai mai baraya kake ji
ya gaskiya ni ba taba ga mai haka ba
amma ana faɗa ma wasu
ai ana ga
ya kake ji to in an faɗa
gaskiya bana jin dadi domin na sani kowa mabarace ne a wurin ubangiji amma bai kamata ka je
na dauka ni da almajiri ne nake da wannan
a babu bai kamata ka je ka kankan da kanka a wurin mutum ka gaya mai damuwanka har ya abin nan naka ba ya zama kaman kana kai karan
na san akwai butsar dama menene burin ka rayuwa
gaskiya buri na babban shine a zauna lafiya al'umma kuma su samu abin da za su yi asiri a rufe ba tare da an yi wa kowa wani ya samu matsala ba
shine burin ka
shine babban
Jamal Aliyu menene burin ka ne
buri na rayuwa shine kamar a ce yanzu kafan nan da na bude koda bayan rayuwa ta kafara yana aiki a ce na gina mutane fiye da miliyan suna aiki suna samu abin da za su yi dogaro da kansu ni ma idan na mutu Allah ya sani a aljanna sakamakon wannan
to muna godiya
To masu sauraro nan muka zo karshen shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako a madadin wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz da tawagarsa ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku mu ni lafiya
madalla a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga sharhin jaridin Ghana
da jaridar Daily Graphic da mu so ma sharhin jaridun na yau kuma labarin ta na farko shine asibitin Citadel na da license jaridar ta ce asibitin nan wato Citadel Hospital wuri ne da ake duban lafiyar mutane wadda ke a tsakiyar takaddaman nan cewar an kikkisa ta yadda zaune sai a cikin kasar ta shi ne da ke da lasansi da hukuma bai da lasansin gidajen kiwon lafiya ta bata bincike na jaridar Daily Graphic ya nuna cewar an baiwa Citadel lasansin tsawon shekaru uku a ranar 20 ga watan Satumba shekara ta 2018 sai dai binciken da ya kamata a rinka yi duk shekara akan wannan sashi domin dacewa da sana'a da kuma tabbatar da cewar jami'ai na asibitin da kuma kayan aiki da kuma irin aikin da suke yi ya dace ba a yi shi ba tukuna sai karshen rubu'in shekarar nan. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ta rubaito ku daina amfani da magungunan aikin gona da ba amince da su ba za su iya gurbata yan koko. Wannan gargadi ne aka yi wa manoma. Jaridar ta ce an gargadi manoma koko da su guji yin amfani da magungunan kashe ciyayi da kuma wauren magungunan da ba amince da su ba da ke lalata yan koko ya kuma bari su kasance ba za a iya amfani da shi ba. Wani babban manaja a fannin fasaha na sashen kiwon lafiyar koko da kuma faɗaɗa shi na koko board Odiroba ne ya bayar da wannan shawaran. Yana mai faɗan cewar maganin kashe ciyayi kamar condem na ɗauke da waɗansu ababa masu haɗari da ake kira 2,4-D wadda zai iya jawo a ƙi amince da amfani da kokon Ghana a kasuwar duniya. Sai kuma jaridar Daily Guide wacce ta rubuta cewar kungiyar masu harhaɗa magunguna na kirar da a haramta ƙarin magungunan ƙasashen waje. Jaridar ta ce kungiyar masu harhaɗa magunguna na Ghana na kira ga gwamnati da ta faɗaɗa jerin magungunan ƙasashen waje da ake shigowa da su ƙasar nan da aka haramta. A halin yanzu gwamnati ta ɗibiya haramci akan waɗansu magunguna guda 49 da ake shigowa da su nan ƙasar ta. Amma ƙungiyar ta ce har yanzu akwai jerin magungunan da ke shigowa ba tare da la'akari da ƙarfin sarrafa magunguna na kamfanonin nan gida ba. Akan haka akwai buƙatar a faɗaɗa haramcin. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa region America. Sunana Dallamin Joja Kadara jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatin jihar Niger musamman ko kuma hukumar ɗan sanda ta jihar Niger. Ya kamata ta sa ido akan hanyoyi da ƴan sandan da ake ajiyewa akan hanya. Ni kaina da na jimina ranar Monday da safe karfe 10:30 na safe ina dawowa Kadara. To sai ga ƴan sandan nan suna wanda suke hanyar jirgin kasa zuwa Kadara zuwa Beji. To ya kasance cewa suna cire fasinja su fito suna cajin su kamar wanda ya yi sata. Ina na bida ce ba. Ya kamata su rika kula da wani mutumin kwarai da wanda ba mutumin kirki ba. Ba daidai ba ne a ce kowace fasinja su fito ana cajin su. Kuma na yaba ma kwamishinan police na jihar Niger a kan abin da ya yi da ya zo ya ce a kwashe su duk wanda suke cajin fasinja a hanya a dawo da su hedikwata. Da ina jingina ma kwamishinan police na jihar Niger a kan abin da ya yi. Allah ya sa mai alheri, Allah ya biya mashi bukata da yake, Allah ya sa ya dama lafiya.
Kafin mai sallama da ku ga Ibrahim Ka Almasi Garba da takaitattun labaran duniya.
To a takaicen wani takaitaccen bayanin tattaunawar da aka yi ta wayar tarho tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nuna shugaba Trump ya buƙaci a sa jami'an ƙasar Ukraine su bincike kan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya gaya wa shugabannin kasashen duniya jiya Laraba cewa kasar Iran ba fa za ta yi zaman tattaunawa da Amurka ba muddin ba a tsage mata takunkumi.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyanmu na yau Daryl Smith, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.